Sashen Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma sai za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a 22 ga watan Fabrairu. To a yayin da ake harmar zaki gobe a Najeriya ne ake ciki a matakin jihohi
banda wannan mun sake daukar kayayyakin jiya duk gabaɗayan su mun kai su kana kuma na 34 na wannan jihar.
Saboda bamu da Central Bank bai girma a nan an aje sensitive material din mu a Kano an kawo su anan jiga an kawo trailer guda 6 na kayayyakin sensitive material an saukar da su
Alantan North the South da an yi zabaran sati da an samu damuwa saboda wasu sun kawo masu bindigogi.
Za kuma aji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu kan wannan zaben na gobe amma sai a mana aikin gafara saboda ba za mu iya kawo muku sharhin jaridun Amurka da kuma kallabi ba amma za a sha labarai masu nasaba da zaben na gobe. To amma yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da hantsi. Fadar White House ta sanar jiya Alhamis cewa sojojin Amurka kimanin 200 za su ci gaba da zama a Syria bayan an janye akasarin sojojin daga kasar. Mai magana da yawun Fadar White House Sarah Sanders ta faɗa a wata takaitacciyar sanarwa cewa kaɗan daga cikin sojojin kwantar da tarzoma za su tsaya a Syria zuwa wani ɗan lokaci amma ba ta ba da cikakkun bayanai ba. A lokacin da aka tuntuɓi ta domin ƙarin bayani a jiya Alhamis da yamma, ma'aikatar tsaro ta Pentagon ta ce a tuntuɓi Fadar White House, yanzu haka akwai sojojin Amurka kimanin 2,000 a Syria waɗanda suke taimakawa sojoji mayakan Kurdawa a yakin da ake na ƙarshe da ƙungiyar ISIS. Wani da daddan mai bawa shugaba Donald Trump shawara Roger Stone ya baiwa wata alƙaliyar kotun tarayya haƙuri a jiya Alhamis wacce take gudanar da shari'arsa da ya wallafa hotonta a shafinsa na sada zumunta tare da abin da ya nuna hoton bindiga ta nuna fuskar mai shari'ar. A cewarsa babu wani abin da zan ce ko uzuri da zake gaskata, wannan wani abu ne na rashin tunani mai kyau. Stone, wanda ya ayyana kansa mai dabaru a siyasa, ya fadawa alƙaliyar kotun gunduma da ke Washington Amy Berman Jackson ya yi nadamar abin da ya aikata. Son sau biyu yana tura hotunan Jackson tun da farkon satin nan a Instagram, inda ta tura masa da sammaci don ya bayyana a gabanta domin yin bayani. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Wani alƙalin kotun tarayya a jihar Maryland ya ƙi ba da belin wani dogarin gaɓar ruwa mai suna Christopher Paul Hanson a jiya Alhamis, wanda ake zargi ya tattara makamai don ƙaddamar da harin ta'addanci da kuma kashe mutane da yawa a cikin Amurka. Alƙali Charles Day ya ba da umarni ya ci gaba da zama a gidan yari zuwa nan da sati biyu, yayin da masu gabatar da ƙara suke duba yiwuwar ƙara wasu caji a kansa. ‘Yan sanda sun kama Hanson a makon da ya gabata bisa zargin mu'amala da miyagun ƙwayoyi da makamai, sannan sun gano shirinsa na kashe fararen hula waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. A cewar wasu takardun ƙara da gwamnati ta shigar, sakatan harkokin wajen Amurka ya faɗa jiya Alhamis cewa Amurka ba ta da nufin sassauta takunkumin karya tattalin arziki a kan Koriya ta Arewa har sai bayan ta samu tabbacin cewa gwamnatin Koriya ta Arewa ta yi matukar rage irin barazanar da take a matsayinta na ƙasa mai ƙarfin makamai masu linzami. Babban jami'in diplomasiya na Amurka ya faɗa wa gidan talabijin na NBC a cikin shirin safe, mutanen Amurka ya kamata ku sani mu Mun saka wa Koriya ta Arewa takunkumin kare tattalin arziki masu tsauri da ba a taɓa sawa wata ƙasa ba a yanzu haka, kuma ba za mu taɓa sassauta wannan matsin lambar ba har sai mun samu tabbacin sun rage barazanar da suke sosai. Jawabin nasa na zuwa ne sati ɗaya kafin shugaba Donald Trump su yi taro na biyu tare da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a Hanoi. Ƙasar Afirka ta Gudu tana shirin mika tsohon ministan kuɗin Mozambique Manuel Chang da gwamnatin ƙasarsa ba ƙasar Amurka ba, wanda ƙasarsa ta nema da a mika mata Chang saboda zargin aikata laifuka akan kuɗi, a cewar wani jami'in Afirka ta Kudu. Chang ɗan shekaru 63 da haihuwa, an shirya sauraron ƙararsa ta mayar da shi ƙasarsa a ranar Talata a Johannesburg. Yana tsare a gidan yari tun lokacin da aka kama shi a ranar 29 ga watan Disamba bara, yayin da yake shirin hawa jirgi zuwa Dubai. Ƙasar Amurka da Mozambique sun nemi a mika musu shi akan zargin ya taka rawa a cin bashin dala Amurka biliyan 2 a asirce, madakalar da ta kusa jefa ƙasar Mozambique ta kare da kuma hada baki da akalla mutane 18 daga bangarori biyu na ƙasashen.
Labarin duniya kenan aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To a babin rahotannin wanda ya rada a kan shirin zaben Najeriya da za a yi gobe da izinin Allah, za mu fara ne da jin yadda ake ciki a jihar Katsina, inda wakilinmu Sani Malumfashi ya gana da kwamishinan inafikiyar jihar Alhaji Birnin Zarewa, wanda ya ce
to ma daga nan hukumar zaben ta ba da sabon jadawali na aikace-aikace wato wanda za a yi shi kuma a yi zaɓe. Waɗannan sun haɗa da ita kamar karida da ake magana da ake ce a yi reconfiguration, a sake haɗa abin da ake nufi shi ne ita ana sa ta ranar kaza kuma da lokaci kaza za ta fara aiki kuma lokaci kaza za ta rufe kanta. Saboda haka tun da ran 16 ga watan 2 ne za a yi zaben nan bai yi ba a kamar shi 23, to dole mu dawo da ita mu maida ita 23 ga wata. To dai an yi wannan, banda wannan mun sake ɗaukar kayayyaki jiya duk gabaɗayan su mun kai su kananan hukumomi na 34 na wannan jiha. A yanzu abin da ke faruwa su ne a kananan hukumomi su kuma suna rarraba su ward-ward. Muna da ward 361, to 34 nan suna rarraba su. In suka rarraba za mu ba waɗanda suke kula da ward, wato wanda ake kira supervisory presiding officers. Su waɗannan su ne za su ɗauka su je unguwa wato ward. Kuma matasa da ma'aikatan a can za su kwana a ward-ward ɗin, domin ward ɗin ta kusa da rumfar zaɓe. To muna fata in aka kwana da su fita zuwa 7:30 kowa ya isa inda 20 da makai karfe 8 domin a fara ita ma kari da karfe 8 din da ta fara aiki.
Kenan zai tafi da kayan aikin shi daga nan inda kwana din kawa ba shi ga ƙura'a ka tafi da shi.
Dama can akwai abubuwa waɗanda ba ma boya ba na sirri bane wanda ba su bata aikin ba, irin su biro su jaka su zare da ake sa din nan ya tore nan, dama an riga an wawware su. Wanda ake bubboyewa din ai su ne ita wannan takardar da zaka danna
ta ƙura'a kenan,
ta ƙura'a da kuma takardun to su ne ake babboyewa wannan.
Wannan card reader da kai magana za a tsara ta ta yadda ga daidai lokacin da za ta fara aiki kuma ga daidai lokacin da za ta daina aiki. Misali idan aka kai wani wuri kafin a je a fara Qur'an nan ba a fara kan lokacin da aka tsara mata ba, shin ya kenan?
Karfe 8 za ta fara aiki, karfe 8 na dare za ta kulle kanta. Ita dai wajen jefa Qur'an bayan da ma za a kai karfe 8 sai. Kuma ita card reader din tana da aikin da za ta yi bayan an je tantance kati. Ita za mu yi amfani sakamakon mu aika shi amma fa ba da shi za mu tattara bayanai ba, za mu aika shi za mu samu a nan Katsina, za mu samu a shelkwatan mu ta Abuja. Wannan makasudin dan kada daga wannan gurin zuwa nan gurin wani je canza ne, amma za mu tare sakamako yanda ake yin shi yanda aka san shi a kuma gurin da aka san shi,
wato yadda abin zai zama sahihi kenan.
Sahihi wancin aika da aka yi da na'ura yana nufin cewa in wani ya taba to za mu gane daga wani guri zuwa wani guri.
Kake da wancan satin an samu labarin wasu jihohi an samu wasu sun fito da sakamako har riga an cike shi da shirin su, wasu kuma wuraren su an kama su da kati wannan PVC din nan da ke nuna cewa mutum yana da rajista. Shin nan jihar Katsina an samu irin wannan?
To kowannan din da aka faɗa ka ban baka an sa jihar Katsina. Mu ba ma zaton cewa wannan sakamako zai tasiri in ma an yi haka din. Dalili a tsarin mu a gaban mutane za a yi gaban kowa ba wanda muka kora. Yanda muka ɗauki kayan nan da jami'in siyasa wakilansu da kungiyoyin jama'a da yan jarida da yan security ba wanda maka hada a bankin Najeriya ma kuma zuwa za ya fito ma'aikacin mai duba wannan akwatin da yake sai ya karkade kun ga wani abu babu ya dauko ya nuna muku ita take da jefa kuri'a kun gansu nan ba wanda ya rubutu ta na fara fa to yanzu in an daddana a ina za a buga kuma ina za a kirga mu fa an gaba ma za a rubuta sakamakon mu bashi a nan mu tafi kowa ma yake so ya zo gani to ya za a yi a ce an kike kuri'a an zo ya za ka zuba cikin akwatin kuma mu muna da jami'ai masu tattara bayani wallahi ko anan ofisin ba wanda ya san sai butun daya can muka je muka yi musu training a inda suke aiki
to a ƙarshe labai akwai abu ɗaya da naji mutane na kokawa cewa an ce a je akwai katattuka da dama wanda ba a je an ansa ba ainihin shi na dindindin ɗin shi PVC ɗin shin idan mutum yana da photocopy na da za a iya barin shi ya kada kura koko
to wannan ma ban yarda da shi ba a jihar Katsina saboda muna da mutane da aka warin sa miliyan uku da dubu ɗari biyu da dubu talatin da ɗari biyu da talatin mun ba da kati miliyan uku da dubu ɗari ɗaya katin da ke wajen mu a cikin wannan dubu sittin da uku mun samu kashi 98 na kati da an karba waɗanda ba su karba ba kuma su ne kashi biyu a cikin ɗari.
To a gaida na malumfashi da wannan rahoton daga Katsina kuma bari mu kada jihar Jigawa inda wakilin mashiyar Kano Muhammad Ibrahim Kwari ya zanta da gwamna Badur Abubakar wanda ya ce
mun zauna da shugabannin tsaro na yanda dai za a zabe cikin limana cikin lafiya kuma duk taimakon da suke so a yi aikin ya tafi daidai gurgudan iko an yi kuma yawanci daman mu a ma'aikatan tsaron mu suna da kayan aikin su na yanda za su yi tsarin su na yanda za su taimaka ya zama ba a samu hatsaniya ba da yardar Ubangiji kuma sun yi fadakarwa kuma sun kira kusan da yan takarkarin mun zauna mun sa hannu akan yanda za a yi cikin limana da cikin kwanciyar hankali kamar yanda ka gani in ka hada da wasu jihohi yakin neman zaben da aka yi a Jigawa babu rigingimu babu fitintinu da yawa daya biyu ba za a rasa ba amma dai in ka duba ka hada shi da wasu jihohi za ga cewa mu nan lafiya lau muke tsakanin yan jam'iyyunmu saboda mun yarda duk tare muke uwa daya uba daya kuma kowa Allah ya ba nasara a wannan zabe zai yi ne domin taimakon jama'ar jihar Jigawa.
To haka dai ita wannan kafa sharawa aka taka wurin wayar da kan yan kasa ko yan jiha misali dangane da yadda za a gudanar da zaben nan musamman da yake ita hukumar zabe ta dan gudanar da wasu sauye-sauye a sigar yadda za a kada kuri'a.
Kamar yadda ka sani sun yi maganganu waɗannan maganganu da su hukumar zaɓe suka yi na ƙa'idojin da suke ciki mun sa a gidajen rediyo mu da na talabijin ana tasawa domin mutane su ji su faɗaka bayan haka kuma duka mutanen mu wanda suke aiki da mu an musu koyarwa an musu bita na yanda za su faɗakar da mutane yanda za a yi zaben nan musamman ma wannan lokacin da yake zaben shugaban ƙasa wajen mutum 70 da wani abu ne kuma ita takardar jefa kuri'ar wato ballot paper din katuwa ce to an yi ta kokarin wayar da kan mutane domin su gane yanda za su yi kuma ba layi ɗaya bane kamar layi uku ce so ana ta yi dai a lokacin da aka ba da dama a irin wayannan maganganun kuma mun ɗauko maganganun su hukumar zabe na Abuja da na nan su ma sun yi bayani an tasawa a rediyo domin mutanen Jigawa su ji da su kiyaye yanda za su bi tsarin zaben.
Jigawa na mukataka ta wani bangare da jamhuriyar Niger akwai wani shanadi na musamman da watakila ko a mataki na gwamnati aka yi duk da dai mutanen sun zama yanayin su ɗaya ne don ganin cewa misali an kiyaye doka da oda.
Kamar yadda ka ji na ji a ƙasa an ce kamar za a rufe boda tsawon lokacin da za a yi zaɓe domin kar a samu cushe ko matsaloli kuma na tabbatar duk inda ake da boda ɗin su jami'an tsaro za su sa ido su tabbatar cewa ba a sami wani shigi da fici ba wanda zai bata harkar zaben da yardar Ubangiji.
To a gaida na Kwari to amma ba za mu barka ba sai ka gaya mana abin da ya faru tsakaninka da kwamishinan zaben wato a shiyar Jigawa din Dr. Mahmud Isa.
Saboda bamu da Central Bank bai girma a nan an aje sensitive materials ɗinmu a Kano an kawo su a nan Jigawa an kawo trailer guda 6 na kayan sensitive material an saukar da su kuma ana aikin sautin din su yanzu an sautin wajen 90%
wai su san sun material ne kuke magana wadanne dame dame suka kunsa
san sun material shine ya shafi rukadan rubuta sakamako sa'annan da takardun jihar qura'a wanda muke cewa ballot papers wanda yake dole ba za a zabi ba sai da su da kuma card reader watan wannan machine din da zake amfani da shi saboda a tantance mutum kuma a tabbatar cewa komai na shi ne sanin jihar qura'a so kamar yadda kuka sani hukuma ta tarayya dama haƙƙi gare mu shi yasa muka tabbatar da cewa da ɗan jarida da ɗan security da kuma agent na party da kowa dai mun gayyaci kowa saboda kowa ya ga abin da muke yi na gaskiya ne mun da observers da kowa da kasashen waje da duk muna tare da su a ranar su muke aiki su ga cewa mun yi abin da ya kamata akan ka'idodin da doka shirya
wannan lokaci ne duk waɗannan kayayyaki za su isa ga tashoshin da talaka zai je kalba ya jefa ƙuri'arsa
ka san wasu garuruwan su na nisa shirin da muka yi shine mu tabbatar da cewa duk garin da ke da nisa irin kaman su Guri irin su Megatari Kazaure ɗan kwashi wannan dai masu nisa mun har hada musu kansu zuwa su fara wuce da kusa suke da nisa sai an gama nasu sannan a biyo garuruwan da ke kusa-kusa wanda ke biyo ci awa guda na tutun mota wanda zai kai gida sannan a aika su
jumlar ma'aikata nawa ne za su yi aiki a jigawa da kuka dauka wata yi
dubu akalla dubu ashirin akalla dubu ashirin mutane da muka dauka
na san kun ba su horo kun gamsu da kwarewa su ya zuwa yanzu
a kwarai da gaske because kowa bayan an dauke ka sai an yi maka jarabawa an ga kaci kuma an yi maka practical ka nuna kana iya ba sannan a tattance ka ba sai a tattance sannan a aika ka inda za ka je ka aiki
wannan matakai ko waɗanne matakai kuka ɗauka don kan dagarki ko kare shishigi daga ɓangaren 'yan siyasa
eto matakan da muka ɗauka shine mun fi shata musu ƙa'idodi na ɗaiɗai mun nuna musu cewa 'yan security na nan su sani cewa 'yan security na nan kuma 'yan security su aikin su shine ba mu son komai na rashin gaskiya sa'annan su kansu 'yan security ai musu tarbiyya mai kyau akan abubuwan da yake mun san su za su tantance ma kaga musamman kamar dai sha'ani na sayan kati wanda suke cin vote buying da kuma yanda yara za su zo su sha kwaya su taho inda ake ƙuri'a inda ake jefa ƙuri'a su tada hankali su tada rigima duk kuma riga mun lura da 'yan siyasa cewa wannan abin ba za mu yarda da shi ba za kuma 'yan security suna nan a ƙasa musamman ma akwai wanda daga can force headquarters aka aiko su na a tabbatar cewa an yi abun nan lafiya duk wannan ishu ne wani vote buying wani irin tada a tanzuma ma da yara za su sha kwaya su mun dauki mataka ya kwakwara na mu tabbatar da wannan abin bai faru ba
to a gaida na kwari yanzu kan barka lafiya bari mu kada Jos inda wakiliyar mu Zainab Babaji ke tafa da wannan rahoto mai cewa
Mamba mai wakiltar shiyar lantan a majalisar wakilan Najeriya Benilar ta yi kira wa hukumomi da su dauki tsauraran matakan tsaro a yankin da take wakilta don hana tashin hankali lokacin zabe. A taron manema labarai da ta kira a nan Jos, yar majalisar Benilar ta ce sun lura da waɗansu baki da basu san inda suka fito ba sun mamaye yankunan lantan ta arewa da lantan ta kudu don haka suke fargar da hukumomi su sanya matakan tsaro a yankunan.
A lantan North da South da an yi zaɓaran sati da an samu damuwa saboda waɗansu sun kawo masu bindigogi masu son ɓatan zaman lafiya saboda a tada hankali kar ma a je wurin zaben a lantan yawancin mu PDP ne saboda kun san Babala shi ya kafa PDP a wurin kuma har yau har gobe muna nan muna bin PDP to shi yasa muka kira mu ce to muna sa a bar mu yi zaben mu a cikin lafiya duk wanda yake so ya zaba a lantan ya sa zaben shi amma kar a sa shi karfi da yaji ko kuma a kawo tashin hankali da zai sa mutane a rasa rayuka ko kuma a kokwane gidaje security su nemi hanyar da za su zo lantan da duk ƙarfinsu su tsara wurin da a yi shi a cikin hankali.
Mamba mai wakiltar lantan a majalisar wakilan tarayya kenan Benilar. Shi ma shugaban shiyar lantan a jam'iyyar PDP Simon Domle ya ce ya ga wasu 'yan bindiga a yankin a ranar Asabar da ta gabata.
Waɗanda na gansu baƙi ne, an kawo su kuma na gansu sun shigo da bindigogi. Wanda kuma na dauke nawa mataki a lokacin domin in samu hukuma ta sare su a tambaye su me ya kawo su tun da yake zai zabe washi gari to amma sun doke lokacin su sai ko labari ne ya same su sai hilok guda biyu su sun doke su sun gudu har yanzu ina magana cewa da hannun local government chairman guda biyu din nan na Lantan North and South a ciki da hannun su dumu-dumu a cikin wannan abin da ya faru idan wanda Allah ya bashi ya ci zabe a bare ayi zabe na kwanciyar hankali da lafiya
da na tuntube shi don mai da martani kuwa shugaban karamar hukumar Lantan ta Arewa Nanlo Amos yace sun dauki matakan gudanar da zabe lafiya
in akwai wanda ya shigo da mutane da bamu san ko wani yare suke ba sun suka shiga da su da idanu na gabbo ke sun bi shida manyan bosses ma follow ko an jibe mutane nan daga Abuja ne ko daga ina ne na gansu a gari amma tunda ba fada ake yi ba ban yi sani ce ku zo yi me kuna neman waye ba akan mutane zaka yi mulki in kana nema ka zub da jinin su wata da mulka kuma
kun sa matakan tsaro don tabbatar da cewa ba a samu tashin hankali ba
to wannan son tabbatar miki lokacin da kika kira ni ina meeting ne da security chief su ɗan sanda sojoji da su duk waɗanda dai suke so su ga an yi zaman lafiya kuma na son tabbatar miki yadda suka bani assurance duk wanda yake so ya nema rashin zaman lafiya to shi dai ya huka da kanshi
ko a zaben kananan hukumomi da aka yi kwanakin baya an sami a mutsi a yankin na Lantan da ya kai ga kone-konen dukiya Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
to a gaishe ki kafin mu ci gaba ga wannan To a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu
talaka kamar kuka akuri arkancin ka ka rike makamanka ita za ta cece ka
yayin da zaben Najeriya ke ta fara na 16 ga watan Fabrairu na shekara ta 2019
wace babban abin da za mu ba kasan mu shine zama lafiya da wadata
bayin da ake da talauci ga man Najeriya kun cika alƙawari
Sashen Hausa na muryar Amurka ba zai bakku a baya ba zai bi kwararo da sako da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumadumansu
muryar Amurka daga Kaduna
muryar Amurka daga Jos a Nigeria
muryar Amurka a Sokoto Nigeria
Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Nigeria
za mu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar rediyon mu da talabijin da sauran shafukan mu na sada zumunta
za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya sannan za mu so jin ra'ayoyin ku a rediyo da shafin mu na Facebook akan abubuwan da ke wakana
a ranakun zaben kuma a maimakon shirin mu na rabin sa'a da aka saba za mu kawo muku shirin sa'a daya domin sanar da ku waye ne da ake toyawa
dan haka sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka
duniya a kafin hannu
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka mai magana Alhaji Musa American Suya daga Kebbi Najeriya mazauni Oji ina kira ga dan Najeriya mu zauna lafiya don Allah mu tsaya mu nutsu tashin hankali ba ya kawo alheri sai tsaya a ƙasa idan wannan tashin hankali ya mamaye kasar mu mun kai hasara wata kasa da ruwa za ta yi amma abin da nake so ga dan Najeriya ka tsaya ka nutsu ka kada ƙura ga wanda ya cancanta ka kada ƙura ga wanda ka san kishin kasa kar ka yadda da zamun naira 500 ko 1000 ko 2000 ko 2020 ka sani kana nan zaune kana
kasuwancin ka ko kana gebarin kana cin abinci inda da gugu siyasa ba wadanda ake cewa masu kudi ne ba su dauko su lebiyar sun ka baka ba sai yanzu da siyasa ta yi don a yin hali da a baka 100 ko 10 ko 20 ko 50 kan kaya dama da talaucin ka kai suna kai aure kai abubuwa da yawa ba wanda ya koko ya ba ta sai amma yanzu ba su a yanzu da kai za a dauko naira 10 ko 20 ko 100 a baka kariya za su yi dan uwa ka je ga neman abincin kanka mene da Allah ya yi wani ya baka amma ka zo ka kare ƴancin ka ka da kura ka ga yadda ya dace assalamu alaikum mai magana Alhaji Hawa Muhammad mai kimba mai kujeru karamar hukumar rashi a jihar Niger tarayyar Najeriya ra'ayi na a yau shine kamar da kuke bayani wani irin ne ya kamata jama'an tsaro su saka a zafi idan Allah ya ce ranar asabar ni ra'ayi na idan mutum ne wanda na dade ina son shugaba Muhammad Buhari shekara ta 2003 na zafe shi lokacin da ya tsaya takara da Obasanjo shekara ta 2007 na zafe shi lokacin da ya tsaya takara da Yar Abuja shekara ta 2011 na zafe shi lokacin da ya tsaya takara da Goodluck shekara ta 2015 na sake zaben shi har Allah ya ba shi ina saunan shi amma ni maganin cewa na tsaya a kwati a harba mutum to gaskiya ni ba na son wannan kuma ban goyi bayan wannan da kuma ina ba jami'an tsaro shawara in sun sami irin wannan su kama su kai mu hukuma ma'ana su kai yan sanda a bincika a kai kotu a yankin mutum hukunci kisa ba karamin bala'i yake kawowa a ƙasa ba musamman akan akwati guda dai a ce a kashe mutum ya kamata masu ba da shawara su ba da shawara don Allah kada a yi wannan kuma ina kira ga mutane musamman matasa a hito zaɓe a yi lafiya a zama lafiya banda tashi hankali ko ya je kura'a ya wuce domin ya yi kisa da ake yi da kwallon wallahi ba karamin masifa yake biyo baya ba saboda masu son mulki su tunanin su ya rufe ta abin da zai faru ya faru su dai su hau kan mulki su bar mu hatsarin.
Assalamu alaikum gidan radio Amurka mai magana Ayuba dan daura dan kabu kabu da ke Elmabul Gago Maraɗi mazaunin kuma shi ƙasar Ghana a ra'ayina a yau shi ne zaɓe na za a yi gobe Nijeriya
al'ummar Nigeria dukkan mutanen nan bisa cancanta a zaɓe. Assalamu alaikum sashen Hausa, suna Muhammad Awal Dusa daga Zaria. A yanzu bayyana ina ne game da roƙo ga wajen mai jihar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a wannan ranar ta zaɓe ran zaɓe a yi amfani da wannan dama domin rage haraji na fito na shigowar lokaci domin gaskiyar magana kashi 35 bisa ɗin ya yi yawa sannan kuma zan kara roƙon mai gina shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sa hannu akan bankuna kuma irin kuɗaɗen da suke bayarwa irin caji da suke na kuɗi da shi ma ya yi yawa domin su ma suna kusan canza kashi 35 domin kuɗin da tura suke cewa one single digit ya kan kashi 1 zuwa 9 shi ne mafi ana kuma za a ga idan aka yi hakan za ga shi kan ita kan ta samu daraja domin ta samu kima ba wai kashi ta duniya ya take shi ne mafi ana ba a'a a zaman tun zuwa ta daraja ta naira idan mun tu da abin da za a sa naira a sa yin su kaɗan ne ba wai da yawa ba to shi ne wurin gani da za ta taru ina fatan mu gina shi da ƙasar gudu ya mace kinawa domin rage haraji musamman abubuwan da suka shafi na rayuwa tilifin rayuwa in ma kamfanin ya ci limsa haraji akan abin da ya sa misali magi irin su taniya irin su yi gishiri da shi ma abubuwan da rayuwa ta yana bayyana irin man gida haka domin ku an ci limsa haraji sun yi sauki kuma ka samu cikin sauki ya yi amfani da shi da fatan za a yi wani lafiya ƙara lafiya Allah ka ba mu shawarar da mu kware masu tausayin talakawa mu ta lafiya.
To a gaishe ku kuma masu saurare yanzu kan ga Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya amma fa a takeice.
Labaran a takeice. Fadar White House ta sanar jiya Alhamis cewa sojojin Amurka kimanin 200 za su ci gaba da zama a Syria bayan an janye akasarin sojojin daga kasar. Wani da daddan mai bawa shugaba Donald Trump shawara Roger Stone ya baiwa wata alƙaliyar kotun tarayya hakuri a jiya Alhamis wacce take gudanar da shari'arsa da ya wallafa hotonta a shafinsa na sada zumunta tare da abin da ya nuna hoton bindiga ta nuna fuskar mai shari'ar.
To nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a ɗan sashen Hausa musamman ma shi Muhammad Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da injiniyanmu na wannan lokacin Jimi Cook. Ni Ibrahim Kalmasi Garba da taimako ba ta alheri.